الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على إحسانه، نحمده تعالى على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأوانه. أما بعد، yankuwa masu albarka, barka mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar biyar, ranar hudu ga watan Ramadan. Hijira ma'aiki ga tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shekara 1441, wanda ke daidai da 27 nan da watan hudu miladiya annabi Isa alaihi salatu wa salam, shekara 2020. To je dan uwa musulmi, mun tsaya gabar da muka yi tattauna yadda ashabul kahfi suka farka daga bacci suka kuma dawo cikin hayyacinsu har suka aiki wani daga cikinsu ya tafiya nemo musu abinci a gari. Kuma inda za ka gane mutane masu aƙida ne, suna cewa wajen neman abincin fa a samu mutumin da zai je ya sau mana abinci ba hannun mushrikai ba, hannun musulmi, abinci halattacce da ya kamata a ce shi za mu ci. Kuma ta yankuwa musulmi, kullum ake magana kan suratul kahfi, sura ce mai alfarma ƙwarar gaske, sura ce mai matsayi a cikin wato rayuwar musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana karanta ta duk juma'a don gurgur dinta, har ma yana cewa duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da karanta wannan sura wato kowace juma'a, to duk wata guguwa ta rayuwa ba ta sa ya darje, duk wata fitina irin ta addini wato ba ta sa ya bar hanyar musulunci a jinsi ya shiga ratsi. Allah zai kare shi daga masifar dujjal da duk abai waɗanda dujjal ke shimfiɗawa kamin ya zo, don kamin dujjal ya zo ya shimfiɗa wasu abubuwa da ke iya kama mutane su kare masa wannan mutanen kamin ya zo. Akwai shaɗancin dujjal da yake aikowa wanda ke yin tasiri da zukatan mutane kame ya iso, to har waɗannan ɗin Annabi ya ce mai karanta suratul kahfi Allah ya alƙawarin kare shi daga zai su ta ɗaya daga cikin surori guda biyar wanda suka fara da abin da Allah ke so. duk abin da ke cikin surorin nan Allah yana son shi, amma abin da Allah ya fi so a gode mashi. Shi yasa Allah ke gode ma kanshi ma da kanshi. Ita surar tana cikin surori biyar in ka ɗauko daga sama, wato in ka ce suratul Fatiha, Allah ya fara da gode ma kanshi a cikin ta, ita ce alhamdulillah. Haka nan kuma suratul An'am ita ma tana da wannan sifa, wato da alhamdulillah ya buɗa ta. Haka ita ma suratul Kahfi ita ma da godiya Allah ya buɗa ta. Haka nan wato suratul Fatir da kuma wato Saba dukkansu Allah ya buɗe su da alhamdulillah, wato godiya a kan kanshi. Wannan an ce miza ce wadda ke gwada maka muhimmancin surar nan daga wato sauran surori. To wani abu ya faru muhimmi wanda ya kamata mu tsaya kan shi mu lura sosai inda za mu tashi ayar da wato muka kwana a kanta. Ita ce da Allah ya ce wa kazalika a'athadna alayhim, haka ne ko? To haka dai in kun ji tashin ashabul kahfi daga baccin nan, haka muka gano su. Ai wato a'athadna alayhim kenan, wato muka sa aka tsokato su aka gano su. Kaumuhum mutanensu suka gano su, wal mu'minun da sauran mu'minai suka gano cewa to mutanen nan dai su ne ashabul kahfin can da tarihi ya karanta shekara da shekaru. Ga su nan Allah ta'ala ya sa wato yanzu sun sake dawowa a rayuwa. To me yasa Allah ya tara su daidai wannan gabas? Akwai wani abu da ke faruwa cikin mutanen gari, kar ku manta su yankunan Philadelphia a wancan lokaci yankuna ne da asalin masu yankunan Majusawa ne, mutane ne masu hoton gumaka. Saboda haka an dauke shi a nan bautar gumaka ba sauran shi. Amma duk da haka ita wannan Philadelphia din tana ƙarƙashin gudanarwa ta Roma, kuma Romawa da ke akwai da sauran sarakunan su da maguzawan su da su daga cikin malaman su, to suna nan akan wato waɗansu ƙa'idoji irin na gajin-gajin na danda wanda wani lokaci suke wato alamta irin kirkin kai cewa kawai babu Allah, ba mutuwa, ba tashi, mutuwan kawai ɗan bacci ne mutum ya kwanta wani gari in ya yi abin kirki ya zama yana da amfani ga mutane, da ya mutu to shi kenan kawai zai kuma tashi a wani gari da wani suna daban da wani yanayin shi daban ya ci gaba da rayuwa ce. Amma ba wata wuta ko aljanna ko wani abu, haka suke wannan. To kuma lokacin wannan tunani ya yi tasarrufi sosai a cikin wato matasan musulmi, ana yawan tattauna maganar cewa ai ba ha wani mutuwa ba wani tashi, har ma su wannan firisin ɗin suna fita da awama ta ƙashin kai, suna ƙoƙarin ture, suna ƙoƙarin kore duk abin da ke tabbatar da wato al-ba'su ba'da al-maut wal jaza'u bi dukhulil jannati aw an-nar, wato cewa za a tashi mutane bayan mutuwa da kuma yi musu sakamako da shiga aljanna ko wuta, duk sun kore wannan. To ana cikin wannan da yake labarin ashabul kahfi din nan, kusan da dama mutane sun san shi a garin aka yi, ba wai aka yi abin ba, kowa ya san mutanen nan, sarki ya bi su, an yi ta neman su cikin sasuka, an gano su ga inda suka shiga cikin kogon nan a cikin yankunan garin nan yake, ga mutanen nan ana leƙawa ana ganin su, amma kuma ba a iya shiga inda suke, ba a iya shiga wuraren da suke, barantana a hukunta su da irin abin da ake kan za a hukunta su ɗin, koko a ɗauki waɗansu matakai game da su. An san yadda ya zama dole ta sa an gyara mutanen nan. To kuma a kwana a tashi ana labari ana ce masu ƙiddisin, ana ce masu auliya'ullahi, ana ce masu salihun, ana ce masu mujahidun, ana masu sunaye daban-daban gane da suka tashi suka tozarta wannan sarki gaban jama'a, kuma jama'a nan ta tattakawan shi gaba ɗaya. Kuma dalilin haka Allah ya ɗaga darajar musulunci, ambaton waɗannan mutane ba a manta shi ba. Dalilin su ne ma masihanci a wannan yankuna ya yi ta yaduwa. ganin sun yi babban laifi masarakunan Roma kuma an kasa iya kaiwa gare su a hukunta su ba wai an kasa gano su bane ba a labe cewa cerewa suka yi a yanzu an gano su ga sunan cikin kogon nan amma wata kudura da wata mashi'a ta Allah subhanahu wataala ta hana hukumomi masu jin kansu su shiga su fidda mutanen nan ko ku ɗauki wani mataki da a ce to a yi bombardin wurin gaba ɗaya ko a rufe wurin gaba ɗaya duk wata dabara ta kaiwa ga mutanen can barazana a ci mutuncin su ta gagara saboda haka ta hito fili cewa tsaro ne duk ya yi wa Allah akan bayan da nashi to shi kenan kuma bayan shekara 309 sai kuma Allah ya tsaka mutanen su ba ta shigo ci suka shigo gari neman abinci aka gansu gasu to bayan wannan sai sarkin gari a wannan lokaci da yake musulmi ne sai ya yi gangami cewa to shi wannan da ya zo sayan abincin da muka gano cewa shi ne cikin mutanen asarun kabi to mu tafi da shi can wajen mutanen da suka wato suke tare da shi can suna bacci mu je mu gane su iyana su waye da waye da waye kuma ya wani ne sannan kuma mu shiga wurin magani yanzu shin wurin na shiguwa don haka mutanen gari suka gangami kowa na son ya zo ya gane mai kiran shi wayannan mutanen wayannan salihan bai wannan nagartattun mutane don haka jama'a suka yi dandazo aka zo aka wato zagaye wannan babban kogo aka zagaye ƙarƙashin dokin aka kafa haimomi aka shirya wurare na bukukuwa da wurare na wa'azoji da wurare wanda za su ba da dama cikakka domin a samu a ga wato wannan iko na Allah ko kuma a fiddo da shi fiddowa ta sosai wanda bai abin bai yarda to sun zo jama'a ta zo an yi tsaye an gabatar da mutanen nan har ma wasu daga cikin mahalarta suna cewa ya ko innan bayan Allah na kwarai ku yi mana wa'azi muna son mu ji kalmominku shugaban su duka masu gyanos shi ya fara buɗe baki ya ce ina cike da mamaki ina cike da sakantancewa ina cike da yarda da iko da kudura ta Allah lokacin da ta samu wata lalura ta karaya a wani ƙauye sakamakon faɗowar kan doki ko kuma wata lalura da ta kama ne wani mutum malami daga cikin masihawa shi ne mai dorin da aka ɗauke da aka kai na gidan shi ya yi mana wannan dori sai nan ya tallata mana addinin masihanci na karbi addinin tun da na karbi addinin nake cikin tsoro al'umma ta take cikin tsoro furta kalmar cewa ni musulmi ne ba ta yiwuwa sai ina yawan muraja'a wata aya a cikin linjila wadda take cewa lallai gaskiyan nan wadda kuke jin tsoron faɗarta ko kuna asirce wata rana za a ɗaga murya ana faɗin ta akan dukkan halittar mutane ya ce gashi Allah ya gwada man tawilin wannan ayar yau abinda ina cewa ya Allah yaushe ne zan ga ranar da ake buɗe baki ana faɗin Allah a cikin ƙasar Roma yau gashi duk taron dandaren jama'an nan wai dukkansu mafi hawa ne kuma jiya ne na zo wannan wurin na kwanta bacci na tashi yau Allah yake gwada mana wannan abu ni a wajena har yanzu ban gushe ba ina cewa jiya ne na kwanta Allah ya tashi yau saboda haka yanayin kwanciyar tawar da tashi ne yake gwada mana wannan ya fito fili Allah mai iko ne a kan ya gwada ma mutum abu ba sai ya shiga yana ba shi labari ba saboda haka ya yi wa'azi mai gane ciki a cikin maganganun shi ya ce ya kamata ku lura yadda Allah ya kwantar da mu a cikin kogon nan ya ba mu tsaro da karanci muka yi shekara 309 a cikin kogon nan kwance ba cin abinci ba shan abin sha ba magani ba wani abu amma Allah ya tsare lafiyarmu ya tsare hata suturun jikinmu ba wanda ya sauya ya tsare hata gashin fuskanmu ko gashin hannu ko wani gashi da ke fitowa cikin jikin adam ba wanda ya kare ko kuma a ce saboda tsawon shekaru gashin ya fito ya dugurgudun zum ba mu nan kamar namun jeji yadda muka kwanta haka muka tashi a cikin shekara 1900 Allah dai wannan mai iko ne akan tada matattu ban ya tashi to kuma ya fadi wannan magana saboda wato shi kawai da ya ga musulmi amma a cikin musulmin nan akwai mutanen da suke musulmi ne amma ruwa biyu ga musulunci bakin su amma ga wancan shakku da aka daura musu aure da shi ina damun su cewa an yi abun nan ko hakika ne bayan mutuwa akwai tashi to haka wannan tunani ya yi da sarrufi cikin wato zukatan mutane ya samu su shakku kwarai game da addini haka na biyun su ya tashi ya wa'azi da irin wannan kalamai haka na ukun su suka gaba daya suka yi wa'azoza da wannan kalamai Allah ya ba mu labari cewa kazalika ba'athna aw kazalika akhadna alayhi kamar yadda muka ji dai haka muka gano su ai muka sa su da nan gari suka gano su aka ce to ga sunan an gan su kuma su ne ashabul kahfin nan da ya alamu wannan dan su yi sani ne anna wa'adallahi haqqun cewa alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la rayba fiha kuma cewa alƙiyama babu kokonto a cikin ta idh yatanaza'una bainahum amrahum saboda abin da suke yi na wato sabani da dadin da game da cewa sun akwai tashin alƙiyama ko babu akwai tashin alƙiyama ko babu wannan sabani nasu shine abin da yake shine abin da yake wato tattaunawa ce wadda Allah ya tashi waɗannan mutane duka da irin wannan tunanin suka kuma taho da shi kuma kowannen sai bude baki abin da yake faɗa kenan dawowar mu wato daga bacci na shekara 1900 ya ce aje ma kowa tunanin cewa ba wani magana da shi wannan tashin waɗannan bayan Allah bayan tsawon wannan shekaru ya gyara abubuwa da yawa na tauhidin mutane ya soke abubuwa da dama da aka sa mutane na shakku daga mutane wato maguzawan Roma wanda suke daura mutane shakku cewa wahalolin da muke na ibada kuna yi don alƙiyama ta tsaya a muku sakamako wa ya ga alƙiyamar babu ta bata da hakika to sai a wannan bayan Allah kowa na da labarin kwance su yanzu kuma suka dawo kowa na da labarin tashin su ga dalilai ga hujjoji ga haƙiƙoƙi an tabbata to shikenan fa qalu bunu alaihim bunyanan rabbuhum a'lam wani sashen mutane suka halarci wa'annan jama'a suka ce to tunda dai mutanen nan ga su sun bayyana cewa ne awliya Allah ne wannan ya faru bayan abin da mutane suka yi ta faɗa ana tsaye shugaban abokin garin yake ce masu cikin gari ran sai dai mun ji daɗi mun gode ma Allah yanzu fa waɗannan mutane waliyai da aka samu sun tashi annan Philadelphia mun samu daraja da matsayin da ko babban cocin Roma ba za ta kai mu ba yanzu mun samu matsayi da martaba bayan ta annabi Isa sai ta mutanen nan za ka yanzu Philadelphia babban wuri ne yanzu mu shirya za a zo a tsara hotel na wurin sauka mutane don bayanin nan ne ita kuma za su fi zuwa ziyarar mutane nan kuma kowane ɗaya daga cikinsu ya kamata mu shirya a gina masa wata gambariyar toci wurin ibada inda jama'a za su riƙa zuwa suna musu addu'o'i na neman waraka daga ciwo da roƙon su sai mutum addu'a ya arziki buƙatun mutane bayan ya zama wannan bayani sai wani ya tashi ya ce mu daɗin da muke ji da murnar da muke ji a cikin wannan harka shine yanzu kasuwanci zai bunƙasa a garin mu saboda yanzu baki da ke zuwa su zo suna wafari daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa suna zuwa ganin wa'annan bayan Allah mu kasuwa ta bude mana to sai wasu suka tashi da gaskiyar sarakuna suna cewa eh yanzu kamata ya yi mu a nan Philadelphia mu nema a can Roma cewa bayan wato papa to dole a yi abin da ke cewa papa asgar da akwai papa Roma wato baban Romawa baban Roma bayan papa yanzu kamata ya zo kuma a yi mana wani a nan wanda ke shine papa asgar wato karamin papa kuma idan har Roma sun ce ba za su yi ta zanen ba to mai protestant mun cancanta mu muna da cibita muna cancanta kaba yana wanda mutane a wajen mu don haka ba za a iya jada mu ba akan harkan masihanci a yau dan Allah da suna da suna jin irin wannan abubuwa bayan sun gama bayanai sun gama wa'azi ana jiran su sabko jama'a gari su tafi da su cikin gari a ba su masauki a cikin gari tun daga nan ma mutane sun zo da kyaututtuka an zo musu da suturu da kayayyaki na abinci da kuɗaɗe da za su ɗan fara sata na rayuwa da shi an kawo musu abubuwa na girmamawa masu yawa su ma kyaututtukan da mutanen gari suka zo musu su sun kada musu hankali suka ce jama'a mu koma cikin kogon nan mai shawara kuna da jan abin da mutane ke faɗa kowa da irin tunanin shi a kan shugabansu Martin Bernard yake cewa jama'a wannan abin mu dobe shi wannan rayuwar gare mu yanzu ba ta yiwa bai yiwa mu koma mu ci gaba da rayuwa ina ba mu shawara mu roƙi Allah subhanahu wataala ya ɗauki rayuwarmu ba za mu iya ci gaba da rayuwa ba cikin wannan al'umma kun ce duk furace-furacen da mutane suke faɗa game da al'amuran kasantuwarmu fa yanzu yanzu ne an ambaci wani abu game da Allah ba yanzu ne an ambaci wata magana ta imani ba wannan na maganar kasuwa wannan na maganar a zo a samu girma a zo a yi fafa ƙarami a nan wannan na maganar kowa da abin da yake faɗa kowa da abin da yake faɗa sai shi babbansu ya ce ya Allah muna roƙonka rayuwa a wajenmu ba ta yiwuwa mu ci gaba da ita yanayin da wada'in da al'ummar da duk abin da ke ciki ya sauya Allah ba mu iya ci gaba da rayuwa cikin wannan hali ya Allah ka karbi rayuwarmu Allah ka karbi rayuwarmu suka yi wannan addu'a shi wanda ya jagoranci addu'a yana kammalawa sai ya sa kansa ƙasa sai Allah ya kwanci ransa mai limashi ya sa kansa ƙasa Allah ya kwanci rayuwa ta haka haka ran da ke bakin kofa daga waje shi ma sai aka ga ya mutu jama'a suka ce karancin ya mutu ne a karancin ya mutu ne a kira su a ji lafiya kare ya mutu ne sai jama'a suka shiga makusantansu suka shiga cikin kogo karanku ya mutu jama'a ya wane kare ya mutu suka shiga suka tattaɓa su gaba ɗaya mutanen nan sun mutu sun sake komawa ga Allah yanzu ba bacci suke ba mutuwa ce sosai garin da garin ta kama su to da aka tabbatar da cewa sun mutu sai aka tsaya ana wannan shawara wa qalibunu alaihim bunyana rabbuhum a'lam bihim to in haka ne mu bar su a cikin kogon nan mu kawai mu gina gine mu rufe su Allah shi ne mafitin da su ba sai an fito su ba wasu suka ce a kamata ya yi a fito su a yi musu kabari guda takwas saboda shi kan shi wannan karen ai laisa a kan da sha'anin min bai zama a to shi ma na da karancin daraja ba daga wajensu duk wannan fallar da shi aka yi shi ma shekarar shi 309 kwanci cikin baccin nan sai da Allah ya mafi rantsa haka to sai musu kabar bura guda takwas ta da shi daga cikin masu ba sarki shawara akwai wani ba majusi sai ya dade ya ce har yanzu yau ta kuta ne wannan haba komai bane ba kawai wani yanayi ne kawai ya kama a yaya ne ta ce kawai suke aikin ta a mutu a haihu a yi kaza ba wani abin wani ba wani abin sabo abubuwa zai suna faruwa wannan ne kusa ne amma ne ta haka take ta juyawa a ƙarshe dai wasu daga cikin musulmi suka ce da na tafi da na alaihin masliha lalle idan la za mu riƙi wannan wuri ƙarƙashin wannan dutse mu gina masallaci wurin mu rika bauta ma Allah saboda tunawa da wa'innan bayan wannan abin da ya faru ne Allah ke ba mu labari qalbanu alaihim bunyana rabbuhum a'lam bihim wa qala alladhina ghalabu ala amrihim la tatakhudanna alaihim masjida za mu rikuri da musallaci na ta wajen wani malami daga cikin malaman bid'a ina kafa hujja da wannan ayar cewa shine abin da ya ba da dama idan an samu kabarin salihi a wuri a gina masallaci wurin hal ya ce ai me yasa ma aka gina wato a masallaci a wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba da wannan wato bai san abin da tarihin musulunci yake ciki ba shin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi masallaci ya iske koko wato masallacin ne kabarin ya iske a san yadda abin yake annabawa hadisai sun inganta duk inda suka cika nan ake business ba a ɗagawa da su ko ina ba a zuwa da su ko ina don haka manzon Allah tsira da aminci Allah ta fasa gare shi ya rasu a ɗakin na Aisha aka zo ana shawara ya za a yi a kai shi Uhud ne can wajen shuhada Uhud ko ko a kai shi garkar wato baƙi ko ko a shiga da shi masallaci ko ko ya za a yi ko ko ya za a yi sai aka samu hadisai mutawatirai daga bakin sahabbai cewa mun ji annabi na cewa annabawa inda suka cika nan ake business aka ce shi ke ta faru da sauki aka janye kayan ɗakin da na Aisha aka tona wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kabari a wurin nan aka business lokacin da musulunci ya fara faɗi musulunci na faɗaɗa zamanin halifa musulunci a Abdul Malik bin Marwan a lokacin musulunci ya faɗaɗa ƙwarar gaske ya ci yankuna da yawa al'ummar musulmi sun yi yawa saboda haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuntace ya koma dan kaɗan ana buƙatar faɗaɗa shi don haka shi khalifa ya aiko cewa a zo a faɗaɗa masallacin nan a tsawo a faɗaɗa shi da ƙafa 200 a faɗi a faɗaɗa shi da ƙafa 100 a wata faɗa aka ce ƙafa 150 da aka zo sai turo injiniyoyi masu binciken wannan sai zan babu yadda za a yi wannan gadon sai ɗakunan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shigo cikin gadon dole sai sun shigo don haka lokacin gwamnan da ke kula da madina shine wato Umar bin Abdulaziz wato kane kenan ga khalifa Abdul Malik bin Marwan ko don shi Abdul Malik bin Marwan bin al-Hakami wato shi wato da ne ga shi Marwan bin al-Hakami shi kuma Umar bin Abdulaziz wato shi kuma wato da ne ga Abdul Malik bin Abdulaziz bin Abdulaziz bin Marwan bin al-Hakami yana rike da wurin a matsayin gwamna sai tunda shi malami ne da abubuwan shi yake yi kokari ya ga cewa ya bincika sai ya tara fuqaha wal madina a wannan lokaci irin su wasu bin Zubair akwai irin su Ibn Sirin Muhammadu bin Maslama da sauran manya-manyan tabi'ai a wancan lokaci da ɗan ragowa abin da ke akwai na 'yan mazan jiya aka shawarta me ya kamata wannan masallaci ƙarin shi ya shigo za a hada da hada kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kuna sun shigo ciki a lokacin akwai jikan annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina wato aliyu zain al-abidi yana nan da haka aka haɗu har da shi da sauran duka wanda ke da ruwa da tsaki a kan tattaunawa za a ƙara faɗi masallacin nan suka ba da shawara a ƙara shi ta tsawo amma kar a ƙara shi ta faɗi aka nemi ƙara shi ta faɗi kenan gidan annabi zai shigo ciki sai an shigar da kabarin annabi sai an rusa duk abubuwan tarihi da ke akwai wanda mutane ke zuwa suna ziyara na ɗakunan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda tara da ƴar wato ya sunanta ƴar turaka sau da take wato wurin hutawa annabi sallallahu alaihi wasallam inda duka tsawon ɗakin duka bai wuce ƙafa 10 ba faɗin shi duka bai wuce ƙafa 8 ba da ɗan ɗaure irin na kakakan ɓawon dabino abubuwan za su baka tunani mai tsari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da cikakken zuhudun gudun duniya ya rayu shi ne sarkin Makka, sarkin Madina, sarkin Taifa, sarkin Najd, sarkin Tihama ya cinye yankunan Najd, ya cinye wasu yankuna na Shami a lokacin har Tabuk kan annabi wasu ƙarshen shi take amma ga inda ya rayu wasu shi da iyalansa a haka bayan labirin ya ce muna son a bar mana wannan wuri a rika keɓe cewa da inda annabi ya rayu aka gaya wa halifa a lokacin ita gaskiya ba shawara yake nema ba a kan wannan hukunci ne yake sai an ƙara faɗin masallacin annabi ya sa injiniyoyi kawai aka fara shashshara wuri da haka aka tuture ɗakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka shigo da ɗakunan matan manzo Allah cikin masallaci wannan lalura ce wannan uzurin ne wannan hankalin ne ya kawo kabarin manzo Allah cikin masallaci ba wai masallacin zo aka gina shi wurin ba saboda wato shi kabarin lalura ce ta extension ta shigo da kabarin a cikin masallaci sai ga shi wannan mutumin ya ta magana cewa ai da ya samu matsaukaki ya rasu a zo wurin ai masallaci in ka samu matsaukaki ya rasu a zo sai ya ɗauki abin kaman ma wato yana ƙoƙarin nuna cewa wata sunna ta yadda a wannan ayar amma hakika nan gaskiya abin Allah ya samu dace. Sai yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Masu jayayya kau game da adadin waɗannan mutane za ka ji suna cewa su uku ne na huɗunsu karansu. Wa yaquluna khamsatun. Wasu daga cikinsu suna cewa biyar ne. Wa sadisuhum kalbuhum. Na biyar ɗinsu karansu. Rajaman bil ghaibi. Wannan fa dusha ce fadi ne. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Wasu kuma suna cewa su bakwai ne na takwas ɗin su karansu. Kul ka ce rabbi a'lamu bi ijjatihim. Mahaliccina shi ne mafi sani da yawan mutanen nan. Ma ya'lamuhum illa qalil. Ba wanda ya san idda wannan mutanen sai ɗan mutane kaɗan. Abdullahi dan Abbas ya ce ina cikin qalilin. Ina cikin qalilin. Wato wanda ni na san yawan. Saboda manzo Allah ya ba mu labari cewa su takwas ne. Su bakwai ne karansu na takwas. Ina cikin kaɗan ɗin. In ji Abdullahi dan Abbas. Ma ya'lamuhum illa qalil. Ba wanda ya san yawan su in ba ɗan mutane kaɗan ba. Yanzu Allah ya mana gamdakatar kuma shigo cikin kaɗan ɗin. Kuma mun san yawan su. Da Alƙur'ani ya faɗa. Su bakwai ne na takwas ɗin su karansu. Na'am, salatu ma'rifihim. Annabi, kar ka ƙara ja'in ja da su su waɗannan mutane wato ahlul baiti dan ahlul kitab ko ku waɗancan mushrikan ila mira'an zahira sai dai ta inda ta zahiri wanda za a magana irin ta fahimta kar ka ƙara gaddama da su mara amfani sai gaddama wa take ko ta inda ko hujjeje ne su mai amfani wala tasqatu fihim minhum ahada kuma daga matsala ta shige maka duhu kaka yi fatawa a wajen su kaka yi fatawa a wajen ahalin kitabi ka nemi taimakon Allah ka jira Allah ya kawo maka hukunci a kai amma in wani abu ya tsare maka kada wato ka zo ka tambaye su wannan zai ba su wata baha a ko wani jin abu cewa su ne ko kuwa annabin ma yana yin magana da su ya tambaye wata hujja a cikin addinin shi ya aiwatar wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan wannan farkon suran nan mun tattauna wannan magana a lokacin da su wa'annan Quraysh suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan wannan matsalar ya ce ku je gobe ku dawo in ba ku musu ya dan shafa ya dan rafana sallallahu alaihi wasallam sai ce insha Allah shine Allah ya ce wala taqulanna li shay'in ka ƙara cewa game da wani abu inni fa'ilun dhalika ghadan gobe zan yi kaza illa an yasha Allah kace in Allah ya yarda zan yi kaza gobe wazkur rabbaka idza nasita ka ambaci mahallin ka sarda dukkan wata magana da za ka yi wal hali ka manta ne to sai ka ce magana da na faɗa jiya ko magana da faɗa ɗazu insha Allah na manta ba insha Allah ba malama suna magana kan magana hinsi ko ku kafara mutumin da ya rantsuwa cewa wallahi tallahi zan yi kaza shi ya ce wallahi tallahi zan yi kaza insha Allah wannan fada insha Allah ya haɗe maganar mubasharatan yana gama magana ya haɗa ta insha Allah yana ɗauke masa kafara idan ba abun ba haka ne idan mutum bai sa tsakanin rantsuwarsa da cewa insha Allah shi ba a cikin abin da yake yi ko yake faɗa idan wato ya sa insha Allah haɗe da rantsuwar da ya yi cewa zai yi kaza Allah da kuma sarki wato dauke maka kafara idan ya kaza bai wannan abin ba amma in an waye gare misali mutum ya ce wallahi zan yi kaza ya ce insha Allah ba sai bayan wani lokaci an numfasa zai ce insha Allah wannan in ya gaza ga yin wannan abin ya yi kare in ya gaza ga yin wannan abu ya yi hinsi ai ma'ana wato ya fidda baki ya gaza kan rantsuwar wa qul ka ce asa an yi hade na rabbi li aqrab min hadha rashada ya yi kusa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da ni ga abin da yake daidai akan al'amarina da na yi rantsuwar nan a kai ko da na yi wannan alƙawari da shi cewa zan yi kaza to insha Allah ina da tabbata ita abin da ya yi alƙawari jiya ko bara ko shekaran jiya ko watan da ya wuce to sai Allah yake ba mu labari wala bi sufi ka habihim salata mi'atin sinina wa zadu tisa sun zauna a cikin kogonsu shekara 300 suka ƙara tara a kai kulillahu a'lamu bima labithu ka ce musu Allah shi ne mafi sani ga zaman da mutanen suka yi a cikin wannan kogo Allah shi ne mafi sani wannan maganar an kawo ta ne bayan Allah ya faɗi abin da suka zauna cikin kogon saboda tabbata ma annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan mai karatu ko mai sauran karatu cewa kamin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan shekarun duk duniya ba zai gaya maka tsawon zaman da suka yi babu wani ilimi da zai furanye wannan hakikar in ba ilimi daga Allah ba don haka ya ce lahu ghaibu samawati wal ard duk abin da ya faku a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai sanin shi na ga Allah absir bihi wa asna nemi gani da ganin Allah kuma nemi ji da jin Allah ya kai mai karatu kuma sauran karatu ai duk abin da kake so ka gani nemi taimakon Allah ka ji abin duk abin da kake so ka ji nemi taimakon Allah ka ji abin malakum min dunihi min waliyyi ba su da wani majidin cin al'amari ko ma bayan Allah wala yushrik fi hukmihi ahada sannan kuma bai kamata ba bai cancanta ba bai daidai ba a hada wato hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncin wani kowane ka'idan mankana kowane ne bai kamata ba a ce ana cewa Allah ya ce a ce kuma wane ma ya ce Allah ya farlanta ai wane ma ya ce a yi ko ya ce a bari babu wannan kowane ne ya ce wata luma ohe ilaita hakan kashi
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
يتوطل النبي قال أنت ما أوهي إليك أبي لن أتعيكوك الشيء min kitabi rabbika daga littafin mahaliccinka da karanta musu annabi da kuma sanar da su wannan abu ya mubaddila li kalimatihi ba ka da wani mai musanni ko canji ga kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala walan tajid min dunihi multahada kuma ba ka da wata mafaka wani wurin gudu a tsere ko wata maɓuya daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ka dace in har ka saba mashi to wurin shi ake zuwa a ɓoye in kana neman mafaka daga azabar shi kana gudun fushin shi to shi masa ka je wajen shi ya kare ka daga azabar shi ko fushin shi da kanshi wasu bin na fuka na bi ka haƙurtar da kanka ma'allazi ne da runar rabbahum tare da waɗannan talakawa waɗanda suke ambaton mahaliccinsu bil gadati da safiya wal ashi da maraice yuriduna wajhahu suna neman yarda Allah wala ta'alu inaka anhum uridu zinata alhayati ad-dunya kada ka kautar da idon ka annabi ai kada ka kautar da kulakka daga wayennan talakawa wato tabassu dan wancan ado na tsawon rayuwar duniya na masu kudi ko masu hali kar kai haka wato abin da yake anan suna masa gori sallallahu alaihi wasallam da cewa galiban mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa ne fakirai ne ba su tukuri me yasa dukkan masu bin annabi sallallahu yan rabbana kawar da kamuni ka zo kai abota mana da manya-manyan masu kudi manya-manyan masu fada a ji ana ce kai haka ba su waɗannan dai wanda ke ambaton Allah safiya da maraice suna neman yarda Allah yi tare da su wala tu diman aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai daka dauki shawara wannan wanda wato aka rabtar da zuciya shi gaba da ambaton mu baya ambaton Allah zuciya ta rabtara kar ka yarda wato ka dauki shawara ta wattaba hawahu kuma dama canje yake da son zuciya shi wa kana amruhu furqan kuma al'amuran shi ba su da tsari ga sunan harbi tsatsa abubuwan shi ba su da tsari ga sunan harbi tsatsa nan abin ne shi ne wato kowane mutumin kwarai ya yi abota da mutumin kwarai mutumin da yake rayuwar shi ba ta da tsari mutumin da yake rayuwar shi wato ba shi shirya komi duk abubuwan shi ga sunan harbi tsatsa lokacin shi ba nashi ba ne ba in yi tasan mayamma ya haɗu da waɗansu mutane sun yi gabas ya ce mu je can waje can in ka tafi wasu malamai suna cewa hatta ka shiga ɗakin kwanan shi ka je ka iske ga wancan da tafai can gida ta ga wancan kayan tsumma can an zube can ga wasu katun bukunna can ga wasu ga yanan abin da birki tsatsa wanda mutanen ba su tsarin rayuwa kar ka abota da su in kai abota da mutane ba su tsarin rayuwa haka za su maida ka mara tsari da haka mutum yana rayuwa daidai gwargwadon yadda abokai ne suke ana mar'a la tas'al wa absir qarinahu fa inna kulla qarinin bil muqarini ya qasidi fa in kana za khairan fa in kana za sharran fa zalika sur'ata wa in kana za khairan fa qad mutahaka kuma waka yace Allah ya mana muwafaqa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته